Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban a kasashen mu na Afirka da dama ba kasafai hukumomi suka damu da sanin alƙalman bakin da ke zama a cikin kasar ba sai dai a kasashen duniya da aka samu ci gaba zama ba bisa ka'ida ba babban laifi ne shirin na yau ya yada zango a kasar Saudiya ɗaya daga cikin kasashen da 'yan Afirka ke yawan zuwa don neman rayuwa mai inganci sai dai hakan na tattare da wasu kalubale
inda zaka ga akan ce musu akwai ayyuka ba irin yanda suke tsammanin aikin za a samu ba wani aiki ne wanda za a kai su misali a ce za a dauke ka za a kai ka jeje wajen da zaka dinga kiwo ko wani abu makamancin haka
kuma gaskiya dole aiki in dai da Laraba zaka dole he ka iya Larabci nan saboda rashin iya Larabci ma iya saka karasa aiki ake cewa ko
To a gaba kaɗan za a ji yanda da dama suka iya shawo kan waɗannan ƙalubalen da dalilan da ke saka gwamnatin Saudiyan ke tsaurara matakan shiga da ma zama a ƙasar. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. To kamar yadda watakila aka sani, kasar Saudiya dai na karɓar miliyoyin baƙi a duk shekara waɗanda mahajjata ne da ke zuwa kasar don yin ibada. Da dama dai na shiga kasar da zammar yin ibada, sai dai kuma akwai waɗanda ke ƙin koma kasashensu na asali. Dr. Janaidu Habib, ƙwararren likita ne da ya kwashe fiye da shekaru uku yana aiki a kasar ta Saudiya. A tattauna da muryar Amurka ya tabo kaɗan daga cikin dalilan da ya sa ƙasar ke ɗaukar tsauraran matakai.
Ƙasa ce da ke ɗauke da wuraren ibada guda biyu mafiya girma a musulunci, to ba za ta rabu da zuwan baƙi ba, shi ya sa ba za su ba da damar mutum ya zauna a ƙasar ba tare da takardu ba, ko kuma su bari ana shiga ba tare da tsari ba. Saboda abu ne wanda suke ganin kamar barazana ga tsaro, barazana ga tattalin arzikinsu.
To a yayin da gwamnatin kasar ke kokarin ganin ta yi duk mai yiwuwa wajen tsaron kasar da ma rayukan al'umma, ta ci gaba da fuskantar matsaloli daga masu fasakorin mutane da ke yaudarar jama'a suna kawo su kasar daga bisani labari ya sha bamban. A nan Malam Kamilu Ma'azo, mazaunin kasar ta Saudiya, ya yi tsokaci yana mai cewa
waɗanda zaka ga akan ce musu akwai ayyuka wanda wasu kamfanoni ne wanda kamar agent da su dauko su kawo su wanda tun farko bai da ma tsari ba su ma san me za su yi ba ko ba su san wani irin aiki za su yi ba za a ce musu kawai akwai ayyuka a Saudiya akwai aiki a Saudiya wanda za a iya fadan wani adadin kuɗin da za a ba su to adadin kuɗin da za a ba su ne in suka ji kuɗin sai su ji yana da yawa a Najeriya to irin wayannan shi yake jawo hankalin mutane kaga sun bar ayyukansu sun taho sun zo nan an kawo su to da zaran kuma an kawo su nan fa ba irin yanda suke tsammanin aikin za a samu ba wani aiki ne wanda za a kai su wanda kwata-kwata bai kan tsari ko in ma a kasan ka ne ba za ka iya irin wayannan ayyukan ba misali a ce zaka zo za a dauke ka za a kai ka jeje wajen da zaka dinga kiwo ko wani abu makamancin haka wanda dai abu ne na kaskanci wanda ba kowa zai iya yi ba duka akwai irin wayannan abubuwa
to baya ga ma wannan matsalar zama a Saudiya kansa na bukatar kwarewa a harshen Larabci wanda ga waɗanda suka fito daga kasashen mu na Afirka ke zama wani babban kalubale kamar yanda malama Bahiya Muhammad Harun ta shaida min.
In dai saka aiki da Larabawa ne, dole sai ka iya Larabci. Allah ya saka man baki wanda suke zuwa haka, yan kasashen mu Najeriya. Mutum zaki ga wani kulkulushi tana da saurin daukan abu, wani kuma kulkulushi ba shi da saurin daukan abu. To gaskiya wasu iya ba su wahala, kuma gaskiya dole aiki in da yadda Laraba zaki, dole he ka iya Larabci nan, saboda rashin iya Larabci ma iya iya saka karasa aiki ake cewa ko haidin kasuwanci ne zaka yi da mutanen mu Hausawa, wannan shine
shakka babu. Yan jirani daga kasashen mu na Afrika na ci gaba da cin karo da kalubale mababanta a kasashen da suka je neman rayuwa mai inganci.
Akan hanyar mu ta zuwa Umara mukan ga an tsaye da motocin da muka taho da su, an zazzakulo masu takadda haramtacciya wacce ta wuce kwanakinta, hanan kama su an tafi da su. Wannan gaskiya kalubale ne babba da yake faruwa a can.
Har wa yau Dr. Janaidu Habib da ya kasance ganau kan irin rayuwar da baki ke tsintar kansa a ƙasa kamar Saudiya ya ja hankalin shugabannin kasashen Afrika.
Ba na tunani ana ra'ayin ƙasa irin Saudiya za ta sassauka wa mutane akan zama a ƙasar su ba tare da takardu ba bisa tsari. Hakan in kika lura a ƴan kwanan baya, hatta samun visa ma ta umara ta zamanto abu mai matukar wahala, ba dan komai ba saboda me suna ganin mutane suna zuwa da niyyar su yi ibada sai kuma su zauna sai su neme su a rasa. Magana shine ra'ayin shugabannin mu mu anan Afrika su dage su kyautata rayuwar mu, samar da aikin yi da rayuwa mai dadi, a sauƙaƙa wa mutane tsadar rayuwa, a sama wa mutane tsaro. Hakan zai sa mutane da za su je kasashe irin waɗannan ya zamanto sun shiga ta hanya halastacciya, sun je su yi aiki, su ba ta su gudunmawa ga fannuka da dama, tattalin arziki, na ilimi da sauransu.
Baya ga haka dai, kasar na ba da dama ga waɗanda ke da burin yin aiki a Saudiya, sai dai ya kamata a bi matakan da ta shimfiɗa a cewar Malam Kamilu.
Na farko mu ɗauka daga fannin karatu, neman ilimi, akwai jami'o'i da makarantu ne wanda zaka bi tsari na neman admission ka samu wa'annan makarantun domin ka zo kai karatu. Haka shi ma aiki, akwai tsarin aiki wanda ake bi wanda mutum zai zo aiki, misali kaman wanda za a dauko su, kaman misali ko likitoci ko malamai wanda su tun daga kasashen su ma za a neme su, za su cika sharuɗa a dauke su a ba su ayyuka. Akwai kuma wani ayyuka wanda ya shafi misali kananan ayyuka kamar a ce masu yin tukin mota ko masu yin gadi ko masu abubuwa da yawa wanda yake kan tsari, su ma akwai yanda ake a tura takarda ko kuma su nema a ba su wannan ayyuka.
Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, za mu ta garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.